Allah ya saka da alkhairi. Kun ga bayan mun ji muhadara kuma har ila yau mai taliki yayi bayani bisa kwarewarsa a fagen aikin sa. Ya fito man da abubuwa fili. Yanzu insha Allah ta'ala saboda kwarewar lokaci za mu ba da mission da yake mata mu ba ma shi wanda zai tsoka shi ba. Za mu ba shi minti biyar ne shine Dr. Kadir Asgar wanda insha Allah ta'ala zai ba mu zai mana tsoka shi na minti biyar. Tawakka Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da salati da sallama da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Babu shakka wannan matashiya ta wannan tattaunawa matashiya ce mai matukar muhimmanci. Duba izuwa ga cewa wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun al'ummar mu a yau. Babu wanda zai yi jayayya akan cewa da za a dauki kididdiga wata gida a nan yankin Tudun Jukun har a iya samun kowane gida akwai bazawara. Wata gida. Wato zai iya zama kenan matsala ce a cikin kowane gida. To irin wannan tsakani da Allah kamar yadda malam ya faɗa tun farko Malam Bakar Jumare hafizahullah yana buƙatar bincike ne zurfi. Yana buƙatar ya zama akwai bincike na abin da ake cewa field research a gidaje da kotuna da wuraren tarurrukan jama'a da masallatai da aji ta bakin malamai mabambanta waɗanda suke suna yawan sulhu tsakankanin ma'aurata limamai da sauran dattawan anguwa. Sannan a iya fitar da bayani akan menene dalilan mutuwar aure. Din ba haka ba sai dai a ta irin wannan tsokacin. Abinda zai baka mamaki shine dalilan da ke sa a kulla aure su kansu suna kashe aure. Soyayya, ilimi da dangantaka abinda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu. Tsabaragin soyayya yana sa aure ya mutu. Sai da zaka tarar ma'aurata ba sa iya ba junansu uzuri saboda soyayya. Haka ilimi da aka ce ana auren mace dan iliminta tana iya ilimin ya sa mata girman kai auren ya mutu. Haka dangantaka li hasabiha yana iya sa auren ya mutu. Haka kuma kyau din nata. To kaga in ya zama na abubuwan da su suke kulla auren tun asali suna iya kashe shi. To ina kuma ga wani abu can daban. Mun ba da aula ya zama sanadiyar mutuwar aure. Wannan abu na farko kenan. Mun san cewa dalilan ba su da hasar ba iya kididdige su. Abu na biyu da nake so ne tsokaci akai shine ina ga illa mafi muhimmanci da ke biyo bayan mutuwar aure babu kamar makomar yaya. Galibi mutanen da suke cikin al'ummar matasa waɗanda ake kuka da su akan cewa sun zama ma al'ummar kansa sun zama matsala a cikin al'umma. Idan ka bibiyi tarihin rayuwar su zaka tarar galibin su yaya ne daga broken homes. Daga gidaje waɗanda suke ɗaiɗaitattun gidaje wanda suka ɗaiɗaike sakamakon mutuwar aure ko lalacewar dangantaka tsakanin iyayensu. Mafi yawansu da wuya ka ga gidan da yake lafiyayyen gida ana zaman lafiya a haifar da ƴaƴaye irin waɗannan da suka dame al'umma yanzu. Masu shaye-shaye da masu ɗauke-ɗauke da kisa ma da bai zama wani abin a zo a gani ba. Da masu fyaɗe ga suna iri daban-daban sai iya waɗanda ka ji labari ko ka gani. Galibinsu a sakamako ne na gidajen da suka tarwatse sakamakon mutuwa aure. Ina jin ƴan uwa za su iya amincewa da ni akan wannan kuma kowa zai iya tuna wani misali da ya sani. Kaga wannan illa ce babba da ta shafi al'ummar mu a jumlace. In kana ganin kai wai ba a yi a gidanku ba to za a yi a makwabta, za a yi a anguwa kuma zai zo tasirin abin da ya shafi kowa. A rasa yadda za a yi da matsala. Baya ga haka da gaske abubuwan da nake hange tabbas suna jan lalacewar zamantakewa akwai tasirin bakin al'adu. Kamar yadda malam ya ambata a can baya da iyaye su suke ma ƴaƴansu faɗa idan mace ta yi yaji babanta ba zai tsaya ya ji mai uzurinta ba. Tun kafin ya shigo gidan mutanen gidan za su mata kashe da kin san idan baban wancan ya zo ya ganki jikinki zai gaya miki. Da haka koyita za a yi. In ya ganta da shi da ita da iyayen nata duk sai ya saba wa kowa. Ba damuwar shi ne ji mai laifin ba tukunna. Kawai ta koma gidanta.
to amma yanzu a ce ubani zai tafi har gidan da aka yi wa ƴan shauri yaje ya fito da ita ya fata mota ya dauke gida ko ya aika mata da kudin mota wani gari in gari cewa ta shigo mota ta dawo kaga sai zama waɗanda suke kulla auren su ne kan gaba wajen kawo mishi tarnaki to wannan tasirin al'adu ne irin na bakin al'adu yawan karance karance da muke da kallace kallacen fenafenai da kuma sha'awar komai irin na nasara da muke ake ai su turawa kaza suke ai su turawa kaza suke da sauransu akwai wata gaba da nake ganin ya kamata a ce musamman alƙali ya tattauna akan ta ban san ta ina za a fara ta ba shine me yasa mu a nan kasar ba mu da wato dokoki na gwamnati waɗanda suke tsare zaman iyalai galibin kasashen Larabawa suna da irin waɗannan dokokin kuma dokokin nan ana bin su kware da gaske ma'ana misali yanzu akwai kasashen da idan mutum zai aure na biyu to sai idan hukuma ta yi certifying cewa a tattalance da kuma a ƙarfin tunani zai iya rike mata fiye da daya sannan ya halasta ya aure sai an bashi wannan tarhis din wannan license din sannan zai yi aure na biyu in ba haka ba in yi aure na biyu alƙali zai iya ladabtar da shi amma muku kaga kawai da zaran ka je kana sanya shi kenan kawai zaka yi koda da bashi ko muna gane wannan jama'a ya kamata a ce akwai dokoki watakila akwai su amma idan muka saba a kasashen mu ba a aiwatar da su ban sani ba ba masanin shari'a bane ne sannan abu na ƙarshe da nake so na tuna mana shine maganganun da malam ya a ƙarshe game da hanyoyin sulhun aure da ka'idojin sa babu shakka idan da zamu dinga bin waɗannan ka'idojin ba wai kawai da mun ji fushi mai saki ba babu shakka koyaye ne waɗannan sake-saken za su yi karanci a ce sai ka bi ka'idar farko tukunna ka san aure zaman hakuri ne zaman kyautatawa zaman a gani a kawo da ido a ji a ki ji a gani a ki gani idan an wuce wannan akai ga matakin wa'azi da nasiha da lallashi da nuni cikin nishadi in an wuce wannan akai ga matakin horo da akai magana kamar yadda aya ta bayyana sannan akai ga matakin kiran abokan sulhu ko iyaye ko waliyai ko makamantan su duk sai an wuce waɗannan sannan kuma ka jira ta yi tsarki to komai da fushinka ya kamata a ce kafin wannan lokutan ka huce sannan bayan an yi sakin aka ce ta zauna a gidanka ta yi idda kar ta tafi baka sani ba ko Allah zai haifar da wani abu bayan nan aka ce akwai komai ba wai saki ɗaya zai kashe auren gabaki ɗaya ba kaga Qur'ani da sunna sun bi matakai kala daban-daban wajen bayar da mafita iri daban-daban amma idan mutum ya tashi kawai sai ya dauki mataki na can ƙarshe sai ya ce ya saka kuma duka ya ba malamai matsala a yi ta saɓani da sauransu saboda wautar shi da jahilcin shi a ƙarshe ina so na yi mana tsokaci akan cewa babu shakka duk da aka halasta waɗannan nasoshin duka salaf su suka riga makaranta su suka yi aiki da su amma me yasa su babu tarihi game da yawan mutuwa aure a cikin su misali in ka bar rayuwar sahabbai za a yi kididdige matayen da aka saki su kuma kowace kabbi za ka ga tabbas ta cancanci sakin tukunna haka na bayan su haka na bayan su har ya zama abin aibi ne idan aka ji wani a cikin su yana saki Sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda abin nan ya ruwaito a cikin tarihu Baghdad al-Imam Ghazali mai ambata a cikin sura al-Amin Nubala haka Ibn Kathir a cikin al-Bidayat wa Nihaya yana wa mutanen Kufa tankiya cewa su daina ba dan shi Hassan aure ce fa innahu rajulun mitlaq yana da yawan sakin aure su kuma sai su ce a'a ka ban mu bashi muna so mu hada zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash-shahid shine ma'ana har tankiya suke wa junansu akan kar aba wanda aka san yana yin shi muku da la'asar idan kai saki in kana so da isha ma za a daura maka wata kuma gane jama'a da haka gaskiya saboda Allah wannan abinda nake bayarwa na shawara a ƙarshe shine wannan warka malam yaje ya dawara mana ita in ya samu lokaci ya ƙara bayanai ya ƙara ya sako hujjojin nan da yace bai samu halin saka su ba da takhrijat na akramakallahu din ta amfani ƴan uwa ya zama kuma wannan irin nasiha a yi ta a wurare mabambanta a cikin al'umma a yada dan mutane su ji la Allah baka san ya tasirin da za ta yi ba wani watakila a yanzu haka yana da niyyar ya auka wa irin wannan laifin ko irin wannan gangancin to amma baka san kalmar da zaka faɗi ɗaya ko biyu ta amfane shi ba da fatan Allah ya amfana da mu gaba daya assalamu alaikum warahmatullah to Allah ya saka alkhairi gaskiya jama'a za mu yi hakuri saboda akwai tambayoyi da yawa kwarai